بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قارا يبود وديا دجنجنا الله سبحانه وتعالى ديدا موانا يني ميتارون البركة يني اللهدي wanda yau wata na Rabiul Awwal iya da kwanaki 30 daidai watan uku a musulunci. Yau hijira na da shekara 1445 daidai da 15 ga watan 10 miladiya 2023. Barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka wanda yake daura da gidan Alhaji Salim Mai Nangi a nan unguwa ta Buba Shango a fadar jihar Gombe, domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na Umdatul Ahkam min kalami Kair al-Anam na babban malami Al-Allama Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, da muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai zagayewar mako irin wannan. Idan masu bibiyar mu su manta ba, wanda muke tare da su anan kai tsaye da kuma waɗanda suke kallon mu ta kafafan yaɗa bayanai na zamani, karatu ya kawo mu ƙarshen babi wanda yake magana kan as-salatul istisqa, sallah ta roƙon ruwa. Wanda mun karanta hadisin cikin wannan babi a makon da ya gabata, kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon kaiwa ƙarshen babi din. A yau insha Allah za mu tashi farkon peji na 34 a littafin, babu salatul khawf, babi da zai magana game da sallah ta tsoro. An gane ko? Peji na 34, babu salatul khawfi. Wannan kuma shine darasinmu na 22 a littafin. Malike cewa babu salatul khawf, babi zai magana game da sallah ta tsoro. Tsoro a wajen yaƙi, musamman ma dai shi malamai suka burin jayarwa, ko wata barazanar tashin hankali kuma ga lokacin sallah yayi, ko tsoro na salwantar rai, ko kawo muku hari, ko yi muku kwace, ko duk abin da ya kama da wannan, abin da zai salwantar da dukiya kuma ya salwantar da rayuwa, kuma a daidai lokacin ga lokacin sallah yayi, to shari'a da yake dukkan ayyuka da ɗan adam musulmi zai yi daga bai na jikinsa babu abin da ya kai sallah. Shi yasa hatta a irin wannan yanayi na ƙalubale da ɗan adam yake tsintar kansa a ciki, to shi ma ba a ce ka bar sallah ba. Kun ga dai a yanayi na firgici da tashin hankali babu lokacin da za a ce yau ga ɗan adam a fagen fama fagen yaƙi, wanda ko a kashe ka ko ka kashe ɗaya biyu ne dama. To a daidai wannan lokacin ana gumurzu, hasali ma ba mamaki akwai wasu ƴan uwanka da ake kashewa ko a kashe, amma duk da haka shari'a ba ta ce ka bar sallah a wannan lokacin ba. To kaga ashe duk wani yanayi wanda ba wannan ba shine min babi aula, akan cewa kada mu sake, kada mu yadda a dinga yin sallah har sallar jam'i tana wuce mu, wannan ba karamar asara bace. Babu wani aiki fa da zaka yi a duniya wanda zaka fada wa Allah uzurinka akan ka bari yin sallah a jam'i, babu shi. Gun ɗaya ne wanda malamai suka ce in kana cikin halin lokacin da hankalinka ya fita daga jikinka, baka san inda kake ba, baka san abin da ake yi ba. Domin ka'idar sallah daga rukunanta akwai tumanina, akwai nutsuwa. Duk mutumin da bashi da hankali babu nutsuwa ta sallar shi. Amma lalle ilalla ko da baka da lafiya kana jinya, baka tashi baka zama, sai an motsa ka ga najisa ga abin nan, to shi ma a wannan lokacin shari'a ta ce ga yanda za ka gabatar da sallah irin taka. Allah ta'ala ya mana jagora. Hadisi na farko a babin, kuma hadisi mai namba ta 163 a littafin. Maliki cewa an Abdullahi bin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhuma, daga sahabi sahibu sunna kenan, Abdullahi bin Umar kuma Umar ɗan Khattab, Allah ta'ala ya ƙara yarda da su, da ɗan da uban gaba ɗaya sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Qali yake cewa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salatul kawfi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana sallah sallah ta tsoro, ita ce salatul khauf, sallar da aka yi ta a yanayin firgici da tashin hankali. Fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al'adu, a cikin kwanukansa da ya a rayuwa, ko musamman a lokacin da ya arangama da abokan adawa, shine a lokacin da suka yi arba da karambata da abokan adawa. Abdullahi dan Umar yace jijjo wannan yanayin, amma manzon Allah sai dai jagorance mu sallah, muka yi sallah a lokacin ta. Fakamat ta'ifatun ma'ahu, sai wa'ansu tawaga suka tahi tare da shi, aka kira sallah, aka tada iqama. Wa'ansu daga cikin mayaka ko wanda suke wannan fage, he suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun bi izaril adu, wa'ansu kuma sun je sun tare inda abokan gaba suke, domin musulunci ba ba gidajen addini bane. Dan an ce ku yi sallah a lokacin da kuke fagen fama, to ba a ce ku je ku yi sallah gaba da ba, sai su zo su rutsa ku awo, he su yi muku ta'adi. Yini Allah ke cewa yamiluna alaikum maylatan wahida, har in kun yi sujjada gaba ɗaya za su iya zuwa su far muku gaba ɗaya. To sai aka ce wa'ansu su tsaya, wa'ansu a yi sallah da su. An fahimta? Wa'ansu suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa'ansu kuma suka fiskanci abokan gaba. Sai malai ke cewa wa salla billazi ma'ahu rak'atan, maliki cewa sai manzon Allah ya yi sallah da waɗancan da ya fara sallah da su, ya yi raka'a ɗaya da su. Ana fahimta? Summa zahabu wa ja'a al-akharun, da manzon Allah ya yi sallah raka'a ɗaya da su, da ya meke zai kawo ta biyu sai ya tsaya, su kuma sai kowa ya cika da kansa. An fahimta? Sai suka yi karatun fatiha, suka yi sura, suka yi ruku'i, har suka je sujjada, suka tawaso, har suka yi tahiyya, suka yi sallama. Manzon Allah yana yawa ne yanayi, yana tsaye, tunda su suka shiga da kansu, da suka yi sallama sai suka je suka karɓi waɗancan. Kun ga wannan zai ƙara nuna muku muhimmancin sallar jami'i kenan. An fahimta? A yi sallah a lokacinta, kuma a yi sallah cikin jami'i abu ne wajibi. Da suka yi raka'a ɗaya da shi, sai suka meke tare, sai suka bar manzon Allah tsaye, sai suka ƙaro raka'a ɗaya da kansu. An fahimta? Suka yi sallama, suka tafi, suka je suka karɓi waɗancan, suka tsaya. Na? Dama ƙasar ne mana. Sallah a fagen yaƙi, ai ƙasar ne. A tafiya mace neman kuɗi yake ƙasar ba da sanata yaƙi. Yawwa. Sai malaki ke cewa wa ja'a al-akharun, sai waɗancan da ba a tada sallah da su ba, sai suka zo. Fa salla bihim raka'atan, sai manzon Allah ya yi sallah da su raka'a ɗaya, kaga ya shiko ta biyunsa kenan. An fahimta? Da ya yi sallah raka'a ta biyu a gunsa, su kuma sun samu raka'a ɗaya kenan. Wa qadaita ta'ifatani raka'atan raka'atan, kowace ta'ifa daga cikin biyu nan kowa ta yi raka'a ɗaya da kanta kenan. Na farko sun yi sallah raka'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka bar shi a tsaye, sai suka ƙarasa raka'a ɗaya da kansu. Waɗancan sun zo sun samu manzon Allah a tsaye, sai ya yi raka'a ɗaya da su, sai ya zauna ya tahiyya ya yi sallama, sai suka tahi suka ƙaraso ɗaya su da kansu, sai suka zauna suka yi tahiyya suka yi sallama. Ko mai mutu sallah? Kaga kowa ya samu darajar jami'i ɗin. Wannan sun samu raka'a ɗaya farko, waɗannan kuma sun samu raka'a ta biyu, kowanne ya ci raka'a ɗaya da kansa. To wannan salo na farko kenan. Akwai wani salon ma da ba wannan ba za ku ji. Liman ko kwamanja a fagen yaƙi iya da iko irin wannan, sai ya raba rundunarsa biyu, yace ko ku tsaya ku fuskanci abokan gaba waɗannan ko kuma ku zo mu tada sallar amma zan yi raka'a daya idan mun tahi na tsaya sai ku kowa ya ciko da kansa idan kun ciko da kanku kun yi sallama sai ku tashi ku tafi sai ku je ku karbi waɗancan da suke fagen fama din su kuma sai su taho su same na tsaye idan sun same na tsaye su kabbara su bi ni zan yi raka'a daya da su na yi sallama sai su tahi su karo daya su da kansu ana fahimta komanda iya da iko ya fada wa jama'ar sa wannan a lokacin da kuririn tsi a lokacin da ake ba ta kashi da abokan gaba hadisi na biyu a babin kuma na 164 a littafin malike cewa an yazid bin ruman bin salih bin kawwaj bin jubair amman sallama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi wannan sahabi iya cikin a sahabban da suka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zati riqa a wani yaki da aka yi shi da ake ce masa zati riqa sunan gune riqa din kamar a ce Uhud ko Badar duk sunan gurabe ne to shi ma riqa gune wanda an taba haduwa an yi karambata a gun tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba salatul khauf sallar da manzon Allah yayi da mu sallah ce ta tsoro tunda a fagen fama ne anna ta'ifa saffat ma'ahu sai ki cha wa an su yankin wa an su jama'ar ke suka yi sahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun wijaha al'adu wa an su kuma suna can sun tsare gundun abokan gaba su fa salla bil ladzina ma'ahu rak'atan wannan da suke tare da shi sai yi sallah da su raka'a daya summa sabbata qa'iman sannan sai manzon Allah ya tabbato a tsaye bai ruku'i ba an fahimta fa atimu li anfusihim sai waɗannan mutane kowa ya cika sallar sa da kansa raka'a daidai sun mansaraf hiska juya fa sabbu wijahal adu hiska yaske sahu suna fuskantar abokan gaba wa kanat hukuma waja'at at-ta'ifatul ukra waccan runduna da bata zo an tada sallah da ita ba da waɗancan suka je suka karɓe ta sai ta taho fa salla bihim raka'atan lati baqiyat raka'a da ta rago gare shi sallallahu alaihi wasallam haye ta su an gane ko sun masabbata jalisan bai sallama ba kuma ana tahiya da suka ga sun kammala tahiya sai suka tashi afu eh suka tashi sai karo raka'a daya din manzon Allah iya zo da bai sallama ba sai suka dawo suka zauna suka yi tahiya ya tabbatar sun yi tahiya tare da shi sana yi musu sallama gaba ɗaya an fahimta kuna ganewa wa atimu li anfusihim suka cika da kansu sun musallama bihim sannan sai manzo Allah ya musu sallama wannan ita ma kusan wacce ba ta da bambanci ne akwai na mai bambanci
wancan sun yi tafiya da kansu sun sallama ne wannan kuma sai da jira suka yi musu suka yi tafiya sai musu sallama
a ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai jira su yi tahiyya ba kenan yawa dai aka yi raka'a ta daya da su sai suka tafi wadanca suka cika da kansu kai suka yi sallama su fita shi na biyu sun sami ya tsaye raka'a daya da su ma'ana da ya zauna ya tahiyya yi sallama su kuma suka sai suka ciko suka yi sallama da kansu haka ne ta biyu kuma sai da ya jira su suka yi tahiyya sannan yi sallama su kai an fahimta الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن ابي حسمه mutumin da yake bada labari cewa wani mutum sun salla da manzon Allah to sunan sa ne Sahal bin Abi Hasama an bayyana to da na farkon sahun farko da sahu na biyu su waye suka fara yin farala wanda suka yi raka'a ɗaya da manzon Allah da kansu da shi suka ci ko ɗaya da kansu ko kuma wanda suka same shi suka yi raka'an ƙarshe da su ya musu sallama wani malami ya ce na ƙarshe wa'ansu kuma sun ce na farko wanne ne kowa ya fata dalilinsa wani wanda ya ce na farko ne me dalilinka
dalilin shi ne an tada sallah da su kuma su fara da duk wanda ya samu tare da manzo
akwai farala ga duk wanda ya fi samu tare da ikama to su wadancan wani dalili ne yasa ba su samu ikama
su wadancan
ai dalili ne shari'iyya dalili ne inga shari'a ce ta ba su wannan damar aje kaga ita min duk abin da aka yi da ikama da ba sa nan duk suna cikin ladan tunda shari'a ce tace ku yi wancan aikin ku an bayyana wai sai raka'a ta biyu ne suka fi sallah me dalili saboda sun yi tahiyya da manzon Allah sun yi ajo'i to wannan malamai sun ƙara juna sani tsakanin farkon sallah da ƙarshen sallah wane ne bifalala amma gaskiya in ba a fagen yaki bane to samun farkon sallah ya fi balala domin Imam Malik ya cewa man fatatu qira'atul fatiha faqad fatatu khairan katsira duk wanda aka yi karatun fatiha a raka'an farko baya nan baya liman to babu shakka alkhairi mai yawa ya kuɓuce masa ba fa ya rasa raka'a ba ko ayi raka'a biyu ba na a fatiha ma ayi ba ka gun ta farko to kai hasara alkhairi mai yawa to amma waɗancan zama ba su uzuri domin da sanin manzon Allah da sanin shari'a suka yi an fahimta su kuma waɗannan da suka samu raka'an ƙarshe da manzon Allah har ya jira suka yi tahiyya ya musu sallama to gaskiya a zahiri in romo ne sun fi kwashewa kun ga domin na ƙarshen kun ga domin farin lassu ma sai da manzon Allah ya jira su ba shi ya gama sallarsa tsaf amma sai da ya jira su suka yi raka'a ɗaya suka yi karatu suka yi ruku'i suka yi sujjada suka yi komai suka yi tahiyya sannan ya yi sallama suka yi amma duk da haka su ma waɗancan ɗin uzurin ne ta da su ba samu raka'an ƙarshe da manzon Allah ɗin ba saboda ka wannan mu ɗau hukuncin a wajen yaƙi ba a cikin yaƙi ba amma malamai suna ce dukkansu sun samu jam'i dukkansu kuma sun samu falalar jam'i gaba ɗayan su saboda duk abin da ɗaya daga cikinsu yadda dalili ya yi ba wai uzuri ba ne nasa na kansa a shari'a ce ta ba shi wannan dawo Allah ta'ala ya sa kun gani. Eh haka ne akwai sallar da mamu yake riga liman yin sallah kaman wannan dinke na gare kaga mamun farko sun riga manzon Allah sallama saka ta biyo su an fahimta shine ko da a jarabawa ne zaka iya cewa sallar yaki ne amma an ba sallar yaki bane ba baka dama ba an fahimta na hadisi na gaba hadisin Jabir Allah ya kare da shi wa an Jabir bin Abdullah al-Ansari Jabir dan Abdullah mutumin Madina Allah ta'ala ya kare da shi قال يكيتشوا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وترانا شهيدا نحالتي صلى إرن صلى صورو تاريد من زن الله صلى الله عليه وسلم نان صحابي زاسرنا مكتوا جرمينيس دك رواير حديث مودا ايا بيود ونن تأكو دوك سنة تاري سو أكي باون بني باسو لابار دسو أكي أم بهمتا na halatta da manzon Allah tare da manzon Allah muka yi kaga zai nuna ma cewa Abdullah ibn Umar jarumi ne zai nuna ma Zaid ibn Ruman ibn Salih ibn Khawwat ibn Jubair shi ma jarumi ne zai nuna maka Jabir ibn Abdullah ma jarumi ne tunda kowanne ya halarci yakin da shi aka yi abin da ya gani ya ji yake ba da labari Allah ya kare da su yake cewa na halarci sallar tsoro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa fa safafna saffai sai muka yi sahu biyu ita ma wannan ku kiyaye ta ba ma ki a samu bambance da waccan yace suka yi me fa safafna saffai khalfa rasulillah sallallahu alaihi wa sallama kuma kun ga diyaƙoƙin guda uku da guda biyu da suka zo da wannan ruwaya da wannan na uku dirga manzon Allah akai an fahimta zai nuna muku cewa shi ma manzon Allah jarumi ne komanda ne kuma da shi ake fita yaki yasa duk wani yaki da kan ce ghazu ko a qur'ani ko a hadisi ko a tarihi in dai an cewa yaki ghazu to da manzon Allah aka yi shi kaga ghazwatu badrin da shi aka yi ghazwatu uhudin da shi aka yi ghazwatu hunayn da shi aka yi ghazwatu zatir riqa' da shi aka yi ghazwatu tabuka da shi aka yi duk yaƙin ga kanda shine ahzab an fahimta duk wani abin da aka ce ghazwa to da manzon Allah a cikin yaƙi amma idan ba shi saraya ake cewa idan wani uzuri ko wani dalili ya sa bai ji yaƙin ba ya tura ai to saraya ake cewa an fahimta sai yake cewa mukai sahu biyu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ajubu bainana wa bainal qibla kuma abokan gaba suna tsakanin mu da qibla ma'ana suna gaban mu kenan mun yi sahu biyu manzon Allah a gaba amma kuma ga can gaban abokan gaba kun ga anan zina ku manzon Allah jarimi liman ai fita yake gaba shi kai ko kuma akwai take shuta a cikin su daga can ma zai iya hararo shi ya harbi shi amma duk da zai nuna al'umma shi jarimi ne kuma duk inda shugaba yake an fi so ya nuna jarimtar safe da kowa sai ya ce shi zai shiga gaban ya shiga gaban aka tada ikama amma abokan gaba shi suke kallo tunda shi Jabir ya ce su abokan gabar suna gabanmu inda muke fuskanta suna can ana ganewa manzon Allah kuma iya gaba a matsayin sa na liman sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai a abokan gaba bayyana wa bayyana qibla wa kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an yake cewa sai manzon Allah yayi kabbaran sallah mu ma sai muka yi kabbara gaba daya da wannan sahu guda biyu kenan ko wa kabbarna jami'an summa raka'a manzon Allah ya kammala karatun fatiha da sura ya ruku'i wa raka'ana jami'an sai muka yi ruku'i gaba daya an fahimta summa rafa'a rasahu min ar-ruku' manzon Allah ya dago kansa daga ruku'i wa rafa'ana jami'an sai muka dago daga ruku'i gaba daya mu summa hadara bis-sujudi sai manzon Allah ya tafi sujjada bayan dagowa daga ruku'i sai me sai sujjada to manzon Allah sai ya tafi sujjada wasaffu allazi yalihi amma sujjada da ya tafi da sahun da yake bin sai yake biye da shi ma'ana sahu na biyu bai tafi sujjada ba ana ganewa da aka dago daga ruku'i yayi tsaya a sahu na biyu kenan sahun da yake jikinsa sai bi manzon Allah sujjada sahun bayansa kuma da aka dago daga ruku'i bai bi sujjada ba an fahimta suna tsaye domin suna fuskantar abokan gaba ana fahimta hine wasaffu allazi yali wa kama saffu almu'akkiru fi nahri al-adu sahu na biyun kuma ya tsaya iya fesin din abokan gaba bayan me bayan ya dago daga me daga ruku'i yawa bayan ya dago daga ruku'i bai bi manzon Allah sujjada ba sai ma'aikin Allah yayi sujjada da sahun farko falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujuda lokacin da manzon Allah ya kammala sujjada sa guda biyu wa qama saffu allazi yalihi da shi da wannan sahun da ya bi shi in hadara saffu al-mu'akkir bi sujud sai shi sahu na biyun kuma sai ya tafi sujjada an fahimta bayan manzon Allah ya sujjada da shi da sahun farko sun dago sun kuma sun dago sun meke da suka tabbata sun tsaya to sahu na biyun shi ma kuma sai ya tafi sujjada da kansa ne suka yi sujjada da kansu sujjada guda biyu suka dago su ma an fahimta wa qamu bayan sun sujjada su guda biyu suka tashi ma'ana suka samu manzon Allah a tsaye kenan jinga raka'a ta biyu yake ya suka same shi a tsaye kenan summa taqaddama saful mu'akkir sannan sai wannan sahu na biyu ya taso ya gabato ya samu manzon Allah a raka'a ta biyu kenan an fahimta wata akara saful muqaddamu da farko da ma shine jirkin ta bibi shi ba ya jirkin ta bibi sujjada ba domin zai tsaya ya fuskanci abokan gaba da aka taso kuma sai ya taso ya same shi summa raka'a annabi sallallahu alaihi wasallama wa raka'ana jami'an sai ruku'i na biyu kenan a raka'a ta biyu manzon Allah bayan ya sani sun waɗannan sun zo sun sami ya tsaye sai ya sake karatun sura aka yi fatiha sai ya ruku'i sai ya kifta sai muka yi ruku'i gaba daya summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i ma'aikin Allah sai ya dago kansa daga ruku'i na raka'a ta biyu kenan wa rafa'ana jami'an sai muka dago ruku'i gaba daya summa hajara bis-sujudi sannan manzon Allah sai ya rufa sujjada ya tafi sujjada wasaffu allazi yalihi da sahun nan na farko da yake bayan sa wanda suke sujjada farko da shi a raka'an farko a raka'a ta biyu suka tafi sujjada da shi ana fahimta allazi kana mu'akkiran fi raka'atil ula ha to yace wasaffu allazi yalihi da sahun da yake bin sa allazi kana mu'akkiran fi raka'atil ula wanda kuma shine jirkin ta a raka'an farko ma'ana da sahu na biyun kenan su sahu na farkon sai suka tsaya ana fahimta tunda yace allazi kana mu'akkiran fi rak'atil ula wannan rak'a ce biyu sai za a canji kenan wanda suka yi rak'a ta farko da shi da aka dago daga ruku'i suka tsaya su kuma waɗannan da ba a yi rak'a ba sujudin farko da su ba suka bi shi kenan ana fahimta wa kamu safful mu'akkiru fi naharil adu fi nuhuril adu su kuma wanda ba su bi shi sujjada a rak'a ta biyu ba sai suka tsaya suke fuskantar abokan gaba falamma qada annabiy sallallahu alaihi wasallam sujuda lokacin da ma'aikin Allah ya kammala sujjada wa safful ladhi yalihi da sahon nan da yake binsa so man hadara safful mu'akkiru bi sujudi sahon da ya jirkinta bai bi shi ba sai ya bi shi sujjada fasajjada akai fasajjadu he suke sujjada da kansu summa sallama sallallahu alaihi wa sallama wa sallama jami'a sai manzon Allah yayi sallama sai dukka suka yi sallama an fahimci wannan a qala jabir jabir yace kama yasna harsukum haula'i bi ambibi abi umara'ihim kamar yanda waɗannan mayakan naku ne yanzu suke kokarin kwatantawa da shugabanninsu ma'ana bayan manzon Allah ya bar duniya yake fadar wannan magana yace duk wani wanda yake komanda ne ko amir to irin wannan yanda yake aikata haka nan manzon Allah ya taba aikatawa da ku ga wannan ta sha bamban da wacce ta farko ke ta sha bamban sosai tunda wannan kusan duk da su aka tada sallar kuma da su aka yi sallama da su aka tada sallar gaba daya da su kuma aka yi sallama sai dai dan bambancin sujudi ne ba a yi gaba daya domin kattafu tafi sujjada fi miluna alaikum mailatan wahida idan kun tafi sujjada dama suna kallon ku ai za su iya zuwa su afka muku gaba daya kuna sujjada kaga musulunci a kullun ba ba gidajin addini ba duk inda yake zai asara rai ko zai asara dukiya to an ce ko sallah ake yi wa an su fatse wannan sallah su je su fuskanci su tare asara rayuka da dukiya an fahimta yanzu la qadar Allah kana sallah bakin titi kaji karan wata mota za ta wuce ga wani yaro frikit ya tahi sallah ki titi kana da ikon ka tashi ka kamo shi an fahimta har ma malamai suke ce in aikin bai sa ka kaucewa alƙibla ba za ka iya kamo shi ka zauna ka ci gaba da sallar ka ai hadisi ya zo an ce duk wanda ya kashe miciji a sallah ko kunama matakar iya dukansa iya tafiya bai kaucewa alƙibla ba sallar suna nan ba ta bace inda malamai suka ce sallar ta bace in ka juyawa alƙibla baya aikin yayi yawa ka juyawa alƙibla baya to sallar ka ta yi amma an tafiya zaka ke baka kauce alƙibla ba kana duka har ka kai shi to kana kammala ka ci gaba da sallar ka an bin jinna ko la qadar la wuta ta kama wani ko kana sallah har ka an farko ba zaka ce sai ka gama ba zaka fatsai ka je ka nemi agaji domin kar a yasa da dukiya ko kar a yasa da rayuka ko kai alatin din mutane ce ga wuta fa ta kama ai hawan zabi Allah kace an fahimta saboda ka musulunci addini ne wanda yake bada muhimmanci akan rayukan mutane da yake su yasa daga cikin haƙin kowane shugaba abin ma yi daidai da tsarin Allah da tsarin constitution akwai magana kare rayuka akwai magana kare dukiya akwai magana kare addini akwai magana kare nasaba an gane ko akwai magana kare mutunci yanda shari'a ta tsara wannan akan shugabanni haka tsarin mulkin ƙasa ya tsara akan su duk inda shugaba yake to yayi iyaka kokarin sa wajen datse halakar rayukan al'umma a mulkin sa wannan kusan shine primary assignment nasa da duk inda za a yi asarar rai tsaya tsayin da kakar ya tsara rayuka abu na biyu dukiyoyi kuma an fahimta kar ya yadda dalilin sa ko a mulkin sa ko a lokacin sa a ce an wulakantar da dukiyar al'umma ko an barnatar da dukiyar al'umma wannan haƙƙi ne a kundin tsarin mulkin ƙasa ma haƙƙi yake an fahimta to kun ga a ce musulunci iya ba da kyakkyawan kulawa akan rayukan mutane da dukiyar su ba abubuwan wasa bane kun ga dai a ibada baya sallah a duk ibadar dan adam zai da gangar jikin sa amma an ce idan ka gare zai salwanta ko dukiya za ta salwanta an baka allowed ka tsaye da sallar ka kare wancan domin ai sai da mutane za a yi sallar ai idan ba mutanen ai sai da mutane za a yi mulkin idan ba mutanen kaga babban point da malamai masana masu zurfin tunani suke tattaunawa da waɗancan mutanen masu cewa Boko Haram tattaunawa ta fahimta. Duk tawaga ana samun masu hankali ana samun marasa hankali. Akwai wanda da gaske yake da aqidar gaske yake fahimta sa kenan. Akwai kuma dan tamore kawai yaga ana yi zai ba ruwansa. To wanda yake da gaske da fahimtar haka aqida take idan ka zauna da shi zaka nuna masa musulunci ba aiki mafi girma shine kare rayukan al'umma. Ku kuma a cikin da'awar ku akwai san kashe mutane. A samu mutane suna sallah, a samu mutane a cikin mota, a samu mutane a yanayi duk a banka musu ba musu tashi. Kuma ƴan uwanku ne musulmi suna sallah. Idan duk kun kashe musulmin da za ku yi ibada. Ana gane da za ku yi ibada. Babu. Kuma kafin a ce manzon Allah ya yaki ku duba duk zaman da aka yi a maka shekara 13 ba ce manzon Allah ya yaki. A zo a kashe wannan, a ture wannan, a karye wannan, amma Allah bai ce ku mai da martani ba. Ya ce ku yi sallah ku ba da zaka ne kawai, ita sallah kuna ba da zaka. Ba a ce a yi yaƙi ba sai da aka dawo garin Madina. Shi ma yadda aka shafi wajen shekara a garin Madina ba a ce a yi yaƙi. Hiccin Allah ya ki balance sautul hajji, uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Cewa a yanzu an muku izini in dai an zalunce ku mai da martani. Duk yaƙi na musulunci ba musuluncin ba ne ke fara yaƙin, ha hidi in an taɓa shi ya rama. Ko an zo za a masa kisan gilla ya ɗaumar da matakin tsayawarwa kar a masa wani kisa. Amma musulunci ba addinin zub da jini ba ne, ba addinin ina da kisa ba ne. Hasali ma musulunci so yake ka fahimci addinin ka dawo ɗan sama, ba a kashe ka kisa. Ga Sumama bin Usa. Wannan ta'adda mai kwantan ɓauna ya kashe musulmi da yawa wanda ɓauna da yake musu. Aka samu nasara aka kama shi aka kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ɗaure shi a masallacin Madina. Manzon Allah dinga sa lokaci uku na ana ka masa abinci da sauransu yake mai tahiyya musulunci musulunci. In ka musulunta duk ta'addancin da kai a bayan Allah zai yafe. Yace shi dai ba zai musulunta ba. Da ƙarshe manzon Allah ya ce ko sake shi dai. Sahabbai suke ta mamaki. Manzo Allah shine yafi kashe wani, shine ya kashe wani, ba ina kashe wani. Yake ce duk na sani ku kale shi dai. Da ya tafi can yayi nisa kuma sai dai ya musulunci. Kun ga ashe da manufar musulunci ki sai da kai za yi. Can da yayi kuntin da ya cancanci a kashe shi. Ga Washi bin Harb wanda ya kashe Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kashe Hamza aka mai musula. Manzon Allah ya dade kai har ya bar duniya baya manta da mutuwar Hamza. Domin ta zama kamar wani miki a zuciyarsa duk lokacin da ya tuna abin ya damu sa. Amma Wahashi ya musulunta. An gane ku? Ya zo kuma gashi ga manzon Allah ya musulunta. Bayan ya yi wancan aiki daga baya ya musulunta. Amma manzon Allah bai ce ko zagi ya yi masa ba, bai ce ko dungurinsa a yi ba. Babban manzon Allah ya kashe a lokacin iya kafiri. Amma kuma ya musulunta manzon Allah ya bar shi aka zauna lafiya. Kaga duk wannan iya cikin dirasa da ya kamata matasa su gane. Musulunci ba wai fatan kisa yake ko yaki ba. Yasa hadisi ya tabbata manzon Allah ya ce la tatamannaw liqa al'adu. Kar ka dinga burin yaki. Ina da yaki, ana sa'a yaki, ana sa'a musulunci ya shiga kai wannan. Sai dai in abin ya zama ya taso dole to ku tsaya ku kare mutuncin ku da addini. In an zo za a kashe ku za a kawo muku hari za muku cin gida ku tafi ku ɗau mataki. Amma ba a ce ku yi burin yaƙi ku yi burin kisa. An bayyana ne da kyau ko? A kullum musulunci addinin zaman lafiya ne. Addini ne ke so siyasar cikinsa ta ya koka. Kyakkyawan ɗabi'a, kyakkyawan hali, abin nan mu'amala mai kyau ta sa ka fahimci addinin ka zo. Abin da musulunci ke so kenan. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce waɗanda suka musulunta dalilin mu'amalarsa mai kyau sun fi wanda suka musulunta dalilin yaƙi. Sun fi wanda suka musulunta dalilin wa'az. Mu'amala kawai ya nuna shi mai gaskiya ne, shi mai amana ne, shi mai tausayi ne, shi mai rangwame ne, shi mai afuwa ne, shi mai yafiya ne, shi mai kaza ne. Kuma duk ɗan adam ba wanda baya son wannan. Ko kafirin ne ba kafirin da baya son mu'amala ne. An fahimta? Tunda Allah Larabawa kai suna cewa jubilatul qulubi ala man ahsana ilayha. Ita zuciya an halicce ta bisa kyautatawa wanda yake kyautata mata ko son wanda yake kyautata mata. Wani bugudu ala man ahsana ilayha. Kuma zuciya an halicce ta akan ta kyamaci mai munana mata. Ba hadisi bane amma magana ce mai kyau. Magana ce mai kyau. Ana fahimta? Saboda haka musulunci ya zo da addinin da ba dan adawa ba da kuma rabon cewa Allah ya ce la'amul anna jahannama ba, to ba wanda ba zai karɓi musulunci ba, wallahi ba wanda ba zai karɓi musulunci ba, tunda addini wanda yake kula da haƙoƙi. Ka duba ba wani ne lokacin manzon Allah ba musulmi ba yahudi abokin adawar musulunci, amma wani ɗansa ba shi da lafiya manzon Allah ya ja tawaga aka ji aka gano ɗansa. Aka gano ɗansa. Amma yanzu kana sallama ɗaya ina sallama biyu ba za ka min sallama ba zan ba. In bayan da lafiya ba za ka gano ni ba zan gano ka. In da ka yi shi ka ɗaura aure ba za ka je ba zan je ba. A ina za a yi wannan? A ina a wani addini ba dai musulunci ba. Ba dai kuma sunna ba. Sai dai son ra'ayi kawai da son zuciya. Amma ba yahude ba wanda ba musulmi ba. Latajanna ashadda an-nasi adawatan lillazina amanu lil-yahudi, Allah ya ce waɗanda suka fi nuna wa musulmai adawa da kiyayya ba kamar yahudawa a duniya. To amma dan bai yahudi bai da lafiya, manzon Allah ya ja sahabbai aka je aka gaida shi a gidansa, har kuma Allah ya yi wa manzon Allah wahayi wannan yaron ba zai tahi daga wannan jinya ba mutuwa. Manzon Allah yake cewa na faɗa ma wata kalma za ka faɗa, yake faɗa wa yaron. Shi kuma yaro sai yake kallon babansa kamar iya so ya faɗa kuma iya tsoron babansa. Da uban ya gane sai yake cewa atsi abul kasim, duk abin da baban kasim ya faɗa ma kamar yadda ya kamata. Manzon Allah ya lakkana wa yaron kalmar shahada, yayi kalmar shahada kuma ya mutu. Dan Allah in mu'amala ba ta yi kyau ba za a yi wannan? Bai yahudi ne ba. Ya aminta da manzon Allah ya shiga gidansa ya gano ɗansa, har manzon Allah ya faɗa wa ɗansa kalma kuma ya yi. In mu'amala ba ta yi kyau ba ka za ta faru? To me yasa muke so mu kausa mu'amalar mu ne? Wani ya ma sallama kace ba za ka amsa ba, wani ka ganshi ka kauda fuskarka, wani ka ganshi ka juya baya. Ni jawara saboda wata uku mu gaisa ba kuma iya faɗar wannan wai? Kuma duk muna sallah, kuma duk muna azumi, kuma mu din mun yadda gaba ɗaya mu al'ummar manzon Allah ne. Har alfahari yake ni ai wallahi sai ne shekara ba ni ba shi. Me zai bani? Ko ba ka muke cewa bane? Sai ni shekara wallahi ba ni ba shi. Wallahi wannan hadari ne. Hadari ne mai girman gaske. Idan mutum ya sake wannan sai ya kai shi wuta wallahi. Duk sallarsa kuma, duk azuminsa wallahi. Tunda manzon Allah ya ce duk mutanen suka haura kwana uku suna gaba, in na ganka na juya fiska, in ka ganni na ka juya fiska, in na ma sallama ka ki amsawa, in ka min sallama na ki amsawa. To manzon Allah ya ce duk abin da za su na ibada Allah ba zai karɓa ba. Duk abin da za su ka kwana kana sallah, in dai kana gaba da ɗan uwanka in ya ma sallama baka amsawa, in ya ma sallama baka amsawa, baka shiga al'amuransa, baka kaza, to manzon Allah ce wannan ibada da kake a banza Allah baya so. Wannan fa shine musulunci ba. Ana samun sabani haka ne, amma sabanin kar ya haifar da gaba. Idan har na fuskanci tamu bata zo ɗaya da kai ba, kai ma ta ka bata zo ɗaya da ni ba, to shikenan dama a ba musulunci bai ce dole sai ka zama aboki na ba, bai ce dole sai na zama aboki ka ba. Amma abinda musulunci baya so gaba ne baya so, duk da cewa kai ba amini da bane, ni ba aminin ka bane, amma in ka mun sallama wajibi na amsa. Inna ma sallama wajibi ka amsa. In ka gayyace ni abu mai kyau dole na je ma, ina da lokaci. In na gayyace ka abu mai kyau dole ka zo in kana da lokaci. Idan ba ni da lafiya wajibi ne ka gano ni in kana da lokaci, wajibi ne gano ka. An fahimta? Idan nace wani in mun nasiha wajibi ka ne. Duk wanda ya ce yin haqqul muslim alal muslim, iya cin haqqul muslim alal muslim. Amma abin takeici da abin ka zubda hawaye sai ga wanda sunan malanta da sunan ilimi amma iya dasa wannan musulma. Ko kuma yanzu wani abu da ya taso na wani tashin hankali, za a ga irin wannan rarrabuwar da musulunci ya yi, wai wani har iya alfari iya buga ƙasa iya daga loudspeaker iya murna akan wata wata baraka da barki a wancan layin da baya kuna fahimta da yanzu misali izala babi bace A da B misali tunda mu duk ƴaƴanta ne bodai mu ga misali da ita duk ƴaƴanta ne mu aiko saboda haka a izala A da B yanzu misali in aka samu jahilci da son zuciya sai ga dan izala A idan wani abin damuwa ya samu dan izala B iya murna ko dan izala B idan wata baraka ta barkowa izala A iya murna kuma duk mun yadda da la ilaha illallah duk mun yadda da muhammadur rasulullah duk mun yadda mi sallah lokaci biyar a kullun duk mun yadda kaza ka duk mun yadda dan sabani kankani sai jawo ma bala'in da ba za ka iya fita a gaban sakamakon Allah kuma wannan abin da yake haddasa wannan jahilci da karfafa aqida ki karatu ilimi wani iya haddasa da wannan gaba Allah ta'ala ya mana rahama kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar addini Allah ya ba mu ikon aiki da shi an fahimta sai malike cewa zakarahu muslim bi tamamihi imam muslim ya ambaci wannan hadisi bisa cikarsa gaba daya wanda yake son karin bayani sai ya fara zuwa ga muslim zai ga karin bayani mu ana an fahimta wa zakara al-bukhari darfa minhu imam al-bukhari kuma al-tamin sai yanki shi ma ya ambata cikin hadisin bai kawo shi gaba daya ba وأنه صلى الله عليه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى شي جابر رضي الله عنه سن صلى تردا منزل الله صلى سورو ان غاني كو في الغزوه السابقه كي اياكي ده كي مي نمبر 7 هي ني وانشن ذات ريقا غزوه ذات ريقا وندا كي تشي مسا ياكي وندا اكي شي ذات ريقا شي ني ياكي نا 7 وندا منزل الله يهلتا صلى الله عليه وسلم ان غاني كيو wannan shine karshen babi na salatul khawf sai babi na aljana'iz babbar magana ke an zo bangaren mutuwa ko dama inda da rayuwa da mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut inda Allah ya busa ma rai to ya bashi iyaka ya iba masa adadi ila ajalin musamma an fahimta tsoron mutuwa ana so ya haifar ma da yawan da'a tsoron mutuwa ana so ya haifar ma da tsoron sabawa wannan shine gaskiya da gaskiya kana tsoron mutuwa kenan amma in an fadi mutuwa an fadi kabari an fadi lahira kana tsoro amma ana sallar jami'i baka kana can kallon Manchester da Arsenal ko kana can ana ihu da kai kuma ana sallah wallahi kai da kake ba tsoron mutuwa kake ba ko ana sallah ko kana tsoron mutuwa amma kai ne club kaza kai ne ku iskanci kaza kai ne shahinci kaza amma an ambaci mutuwa kace kana jin tsoro ba tsoro kake yi ba tsoron mutuwa na gaskiya ya kara ma biyayya da da'a ga Allah ga biyayya ga manzon Allah tsoron mutuwa na gaskiya ya tsoratar da kai sabawa Allah da sabawa manzon Allah ka zama mutuwa mai bi da da'a mai kaucewa sabo da ainihin zunubi to wannan shine zuciyarka ta hararo ma tsoron mutuwa na gaskiya kenan Allah ya ba mu iko da tsubbacewa da wannan sufa. Aljana'iz jam'i ne na janaza. Yanda mutum ya mutu za a tattara aje abin da shi shine janaiza. Daga zaman sa zama a gurin majinyaci wanda mutuwa ta hararo shi har ya cika ya mutu har a masa abubuwan da aka ce a masa har a mai sallah har a dauke shi aje abin da shi duk janaiza ake cewa. Duk janaiza. An fahimta? Hadisi na farko a babin. An Abi Huraira radiyallahu anhu ga sahabi Abu Huraira wanda yake ci masa sunan sa shine Abdurrahman bin Sakar ad-Daws Allah ya kare da shi Allah yake cewa na'a annabi sallallahu alaihi wasallama annajashi fi al-yawmi allazi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'a Malike cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira na'a annabi na afil madin ko annabi kuma matsayin fa'ilana sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sanar da annajashi ko kuma zaka iya cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam mautun najashi fi yawmin allazi mata fi manzon Allah ya sanar da sahabbai mutuwar najashi a ran da najashi ya mutu najashi lokacin da ya mulki da kirista ne amma magana mafi inganci cewa ƙarshen rayuwarsa ya musulunci shine wanda manzon Allah ya umarci sahabbai hijiran farko da ya same a Habasha wanda hadda Usman bin Affan
da matarsa irin gidan manzon Allah sallallahu alaihi ruqayya an bayyana da sauran sahabbai su wajen za su wajen 40 da wani abu suka hijiran farko aka je Habasha aka same shi suka ce manzon Allah ne turo su nan domin su zauna zaman gudun hijira domin a lokacin Makkah ta fara zafi an fara tsananta musu kun ga Najashi a lokacin kirista ba musulmi bane amma ya karbe su ya ba su masauki ya kula da su ya ba su abinci kuma yace duk al'umma sakar kowa ya masa kallon manzo duk wanda ya musu wani abu na barazana zuwa fada masa ya ba su ikon zama a kasarsa da kulawa an fahimta kun ga wannan abu ne da zai nuna muku duk irin abin da ake samu a yanzu tsakanin fadan musulunci da kiristanci a galibiya abin da yake shigo cikin kabilanci ne ko amma har inda kai kirista ne mai ilimin addinin kiristiyaniti kai musulmi ne mai ilimin addinin musulunci to ba wani fada gano ba wani fada kawai ba da hujjoji ne da kuma kyautata mu'amala kai amma inda kai karewa a wannan zaman da aka yi na hijira har sai da Najashi ya karba wa manzon Allah a wannan zaman manzon Allah ka daura masa aure da Safiyatu bintu Huyay a Habasha an fahimta Najashi ya bada sadaki ya karbi auren kuma yace ni na karanta a addinin ku idan mutum yayi aure iya da har iya walima saboda ka jidda manzon Allah bayanin ku zo a yi masa walima haka akai ana fahimtar wannan to kun ga a Najashi tun kafin ya musulunta mutumin kirki ne kuma iya da mu'amala mai kyau amma kamar yadda na faɗa muku magana ta imi inganci cewa kafarososa Allah ya masa arzikin karbar kalmar shahada dalilin da yasa manzon Allah mai sallake amma duk kirkin sa duk mu'amalar sa ba dan ya musulunta ba manzon Allah ba zai jagoranci mai sallah an bayyana to manzon Allah ya sanar da mutuwar sa sannan kuma wa karaja bihim ila musalla ya fita da sahabbai zuwa ga masallacin idi ne musalla fasaffa suka yi sahu bayan manzon Allah wa kabbara arba'a yayi mai kabbarori guda hudu kamar yadda ake wa sallar gawa irin wannan sallar me yake ce mata salatul ghaib salatul ghaib ma'ana ayyuwa mutum sallah baya kaga Najashi ya mutu a Habasha amma manzon Allah iya gari Madina sallallahu alaihi wasallam kuma ya jagoranci sahabbai aka mai sallah an fahimta wannan ya halatta abu ne shari'ancacce a musulunci wani babban malami wani shugaba mai adalci ya rasu ba ku da ikon zuwa jana'izarsa to za ku iya killace kanku kuma ku mai sallah jana'iza a samu jagora ya shiga gaba a mai sallah a yi kabbarori ana mai addu'o'i kamar yadda gawa za a sata a gaba amma yanzu wannan sunnar ita ma ba kullum ake yi kaga dai kwanan ga abin da ya faru babban malami Malam Abubakar Gira Agogo ya rasu daga nan zuwa kebi ba kowa bane zai iya zuwa ba kowa bane kaga a raye wannan sunnar ma dukkan jihohin da ba su je ba karan hukuma da ba su je ba duk ahlus sunna su fita su mai sallar ga'i haka ake yi babban malami Dr. Ahmadu Bamba ya rasu a Kano wanda suke nesa da Kano ba su iya zuwa ya hadata su koma su yi salatul ghaib kowane shugaba mai kirki mai adalci kowane babban malami ya rasu kuna nan ba ku da ikon zuwa gun sallar gawarsa za ku iya kebe ku mai salatul ghaib ya halatta me yake faɗa ne wajen sallar jira'iza ne Fatiha ne a raka'an farko salatin manzon Allah salatul ibrahim ne a raka'a ne a kabbara na biyu ke so ci kabbara na biyu sannan sai addu'a wa mamacin a kabbara na Allahumma ghafirhu warhamhu wa'fu anhu wasakkil mizanahu wa wasi qabrahu wa ghafir dhanbahu wa wasi mudkalahu da sauran makamantan wannan a dinga masa addu'a ta neman gafara da rahama da shafi zunubai sannan kabbara ta wurin kai wa kanka da mahaifanka da al'ummar musulmi a duniya haka ake yi to kun ga manzon Allah sai sunnan ta wannan sunna fi'liya qauliya ya aikata da kansa kuma ya faɗa ga yanda za a yi saboda ina fata nan gaba mu dinga raye irin wannan sunnoni wani bawan Allah wani mujahidi wani malamin addini wani mutumin kirki ya faɗi ya mutu bamu da ikon mu je masallaci jana'izar sa to inda muke halatta mu sallah ya halatta ana fahimtar wannan sai malaki cewa wannan ita ce salatul ghaib kuma ita ce ga shigar da ake yi mata ayi sallah mutum baya nan
kuma a mai sallu a mai kabarbari kamar da gawar a gaban liman din. Hadisi na biyu a babin Maliki cewa an Jabir ko Jabir bin Abdullah radiyallahu an anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla ala Najashi fa kuntu fi safisani aw salis. Jabir kenan kun ga a can ma yace da shi akai wancan na yaki ko nan ma kuma yace da shi yace Najashi lokacin da ya mutu manzon Allah ya sanar da mutuwar sa muka fita zama mai sallah yace to ni ina sahu na biyu ko na uku da ni akai sallah ji Jabir dan Abdullah Allah ya kare yadda da shi an Abdullah ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sala ala kabri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji yayi sallah wa wani kabari ba'da ma dufina bayan an binne gawar fa kabbara alaihi arba'a sai kabbara guda hudu akan kabari kun ga ashe sallar ga'ib har ma ka je makabartar ma za ka iya zuwa kai bayan an ji an binne shi ba kuma wannan malamai suna cewa wata mata ce wanda tana zuwa ta share masallacin manzon Allah ta tsaftace shi bayan an fita to kwana 1 2 3 bai ganta ba sai yake tambaya ina wannan datti jiyar kuwa sai kice manzon Allah ya mutu ai kice me yasa ba ku faɗa min ba kike faɗa sabai me yasa ba ku faɗa min jinaiza ta ba kike ce manzon Allah mun ga abubuwa sun ma yawa ne wallahi manzon Allah bai ji dadi bai nuna musu bacin ransa yace dulle ni ala kabariya ko kai ne ku nuna min inda aka binne ta aka je da manzon Allah aka nuna musu inda aka binne ta sai tsaya mata salatul ghaib ya tsaya akan kabarin yace ku yi sahu a bayana aka mata sallar jinaiza domin sallar jana'iza addu'o'i shi ai ko mamaci baya koshi da addu'a mamaci har ran da Allah zai tada alkiyama iya cikin bukata game da addu'o'in masa ya sa manzon Allah ya jagoranta aka je aka mata sallah ko mamaci addu'o'in da yake a cikin sallar gawa kuma wannan zai nuna muku cewa manzon Allah baya zabi ko fifita jana'iza rauna akan wani an bayyana so suna ganin kamar ma bata kai a fada wa manzon Allah din datti jiwa ce tsohuwa ce kullun tana zuwa ta share masallaci ta dabi mazala kwana 2 bai ganta ba aka ji dan mutu kuma wannan iya cikin siffa ta shugaba wanda ake so mulki yayi kyau yayi albarka ka dinga kula da mutanen ka talakawa su da musulunsu an fahimta musamman jagoranci na addini kuma iya cikin dalilin ma da aka ce mu dinga jami'in sallah a lokacin biyar in wani bai da lafiya mu gane in wani iya cikin larura mu gane in wani ya shiga cikin matsala mu gane in muna da iko mu taimake shi in ba mu da iko masa addu'a haka ake yi iya cikin muhimmanci da fawaid na sallar jami'i mu dinga kula da junan mu muna sallah da wane muna karatu da wane amma kwana biyu ban ganshi ba sati ɗaya biyu ban ganshi ba abinci kaya ya yake bai da lafiya to aje a gaban shi a'a wani abu ya tsare to aje a gaban shi a'a wani abu ne ana da yanda zai aje a fito da shi a'a wani abu ne ana yanda zai aje a masa addu'a aje a masa nasiha haka ake yi akwai wani wanda yake faɗa min cewa akwai wani suna sallah da shi haka a masallaci kwana biyu ko hudu haka ba su ganshi ba yake bincika aka ce ai wani ne a kasuwa ya bashi kaya kuma kayan kasuwanci dai mai mai da kudin sa ba har ya kai shi aka tsare shi a gidan mursa suka bincika ba shahinci yayi ba ba albasaranci yayi ba harka ce ta kasuwa ta yau da gobe da suka ji kudin ba wani kudin kirkibe suka zo masallaci aka tara kudin aka je aka bada kudin aka fito da shi kun ga dalilin ɗan uwantaka ta musulunci kuma haka ake so amma ba daidai yare mu kuna ibada da mutum kwana hudu biyar har sati ba ganshi ba kuma ka kai tambaya akan sa ba wannan ba daidai bane to kun ga manzon Allah ya tambaya an fada masa ta mutu kuma ga abin da ya bayyana ta mutu hadisi na gaba a babin muna ganin na kashi da zamu sai akan sa hadisin annana Aisha ko annana Aisha Allah ta'ala ya kare da ita annana Aisha take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kufina fi salasati aswabi amma sulu kafani da tifa guda uku an gane ko kuma likafani ana dinka shi ne a dinke bakin kawai ba wani yanka shi ake mai sifar riga ko alkyabba ko gariba bakin ake dinki wan an yanka yadin sai a bi bakin a dinki a dinki shi a mai da shi kamar aka plat din shi amma na farko ya fi girma na biyun a yanka shi zai iya shiga cikin na farko
an fahimta na ukun ayin shi wanda bai kai na biyun ba haka yake na farkon da shi yake daurewa mutun al'aurarsa a daure mai daga cibiyarsa zuwa guyuwarsa an fahimta na biyun kuma iya cikin na biyun sai a nade na biyun a nade shi a na biyun a daure kafafuwan a daure kan babban na ukun shi ma kuma a sake linka shi a nan nade shi a ciki shi ma a daure wajen kafafun a daure wajen kan shi kenan gamu ba wani abin da za a dinka jigari a dinka rawani a duk ba haka ba idan an yi shi wannan a plan dinsa shi kenan ya yi haka yake an bayyana da ke ko to na Aisha ta ce an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafani da abin nan tufafi guda uku an gane ko aswabin me yace yamaniya wanda likafarin dan yaman ne bi da faritas kuma ana so a yi shi da farin abin nan fari dama ba a son a yi likafani da wani kalan yaji ba a so a yi shi da faritas domin a lokacin likafanin mutum yaman ya fi kyau yasa aka yi wa manzon Allah likafani da shi likafani irin dan yaman kuma mai haske sosai suhuliya wanda aka masa saka irin ta suhuliya laysa fihi qamisun wala imama alkafanin da aka yi wa manzon Allah babu riga babu rawani qamisun shine riga ko jamfa ko gari imama ko amama kuma shine rawani ba yi wa manzon Allah rawani ba ba yi wa manzon Allah kuma wata riga ba a cikin likafan aka mai da su flat din su aka yi yanda na sufanta da fa haka ake masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ganin mun zo inda za mu samu matsaya domin lokaci ya cin mana abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu gadansa abinda mai kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kujinta Allah ta'ala ya nuna mana kariya kariya ce ba mu kujinta mata ina roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ta'ala ka ba mu zaman lafiya Allah ta'ala muna roƙon ka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya da imani Allah zuriyar mu Allah ka shirye da ita yaran mu Allah ta'ala ka tarbiyantar da su mahaifan mu Allah ta'ala ka ji kansu bukatun mu na alkhairi da muka sa gaba gunka Allah ka cimma mana su Allah ka biya mana Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka karbi ibadojin mu da addu'o'in mu Allah wannan karatu da muke Allah ka sa zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah ka sa zama haske a duniyar mu da lahira ya rabbul alamin Allah ta'ala muna ƙaro roƙo gare ka muna ƙaro roƙo gare ka ya Allah ka rufa mana asiri a duniya da lahira ka samu lafiya mu kammala lafiya ka samu lafiya mu kammala lafiya dukkan abin da muka sa gaba a cikin mu nan Allah ta'ala ka biya mun ci abin da ya doso mu da muke tsoro Allah ka tsare mu daga sharri shi ne wannan masallaci wanda ya san Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya amshi ayyukansa na alkhairi da namu gaba daya Allah ta'ala muna roƙonka ka amsa masa addu'o'in mu da addu'o'in su da namu ka ji kan mahaifansa da namu duka hanyoyin sa na samu alkhairi Allah ka inganta masa da mu gaba daya Allah ka samu lafiya mu gaba lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi